This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Masu na'urar computer suna yi jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da la'asiriyar Alhamis 4 ga watan February shekara ta 2016 tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke fatan an wuni lafiya. Kakanin labarai.
An fara wani taron bada tallafi a birnin London yau inda ake neman dala biliyan 7 don bada agaji ga 'yan gudun hijirar Syria da yakin basasa kasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi ya shafa. Wani sabon bincike ya nuna gagaruman bambanci tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican da ke nan Amurka akan yadda shugaban kasa mai zuwa zai tattauna batutuwan tsatsauran ra'ayin addini. 'Yan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun yi jayayya da juna game da aƙidojinsu a siyasance.
To a gaishe ki.
To idan ka duba irin wannan drone din na Nigerian Air Force sai amfani da shi. An riga an yi infusion mata wannan grip din da ya kamata da zai kai bombarding. Saboda haka wannan drone din tactical drone ne ba strategic drone bane wanda zai iya ɗauko bayanan sirri da kawo mutane a sa a computer.
Hafsan mayakan saman Najeriya Aliko Rashid mai murabus kan jiragen sama da ba su da matuƙa da mayakan Najeriya ke amfani da su. Ya shirin Najeriya kan yaƙi da zazzabin zika muna da rahoto sannan ku ji makomar ɗalibai da hukumomin kamar suka rufe makarantunsu. Jummai Ali na tafi da shirin sai bango ya tsage. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara wani taron bada tallafi a birnin London yau inda ake neman dala biliyan 7 don bada agaji ga 'yan Siriyan da yakin basasa kasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi ya shafa. Taron wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta zai tara gwamnatoci da ƙungiyoyin bada agaji da wasu ƙungiyoyi na al'umma don tattauna yadda za a samu taimakon gaggawa ga 'yan Siriya kusan miliyan 5 da suka tsere zuwa ƙasashen Jordan da Lebanon da Turkiya da wasu wuraren. Haka kuma za a nemi ƙirƙiro da wata dabara ta dogon lokaci ta taimaka musu wajen farfaɗo da rayuwarsu ciki har da ilimi da ayyukan yi. Dubin da bata 'yan Siriya sun kwarara zuwa ƙasashen Turai don neman mafaka abin da ya zamo rikicin gudun hijira mafi girma da aka taɓa gani tun bayan yaƙin duniya na biyu. Bayan haka Majalisar Ɗinkin Duniya na neman ƙarin dala miliyan 1,200 don taimakawa ƙasashen da yaƙin ya shafa don su samu su fito da hanyoyin da za su taimakawa ɗimbin 'yan gudun hijirar. Prime Minister Birtaniya David Cameron ya faɗi cewa wannan taimakon zai ba 'yan Siriya ƙwarin gwiwa da suke buƙata don su kawar da duk wani tunanin cewa don ba su da mafita ne shi yasa suka jefa rayukansu cikin haɗarin zuwa ƙasashen Turai. Gabanin taron Mr. Cameron ya sanar da cewa Birtaniya za ta ba da gudunmuwar dala miliyan 1,750.
Wani sabon bincike ya nuna gagarumin bambanci tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican da ke nan Amurka kan yadda shugaban ƙasar mai zuwa zai tunkari ko kuma zai ɗauki al'amari da ya shafi tsauran ra'ayin addini. Cibiyar bincike ta Pew da ta gano cewa kashi 65 na 'yan Republican ko masu mara musu baya na son wanda zai gaji shugaba Barack Obama ya yi magana gaba gadi kan tsauran ra'ayin addini ko ma da bayanan za su caccaki addinin Islam. Amma kashi 70 ɗin 'yan Democrat ko magoya bayansu na ganin ya kamata wanda zai gaji shugaban na Amurka ya bi sannan a hankali a kan batun tsatsauran ra'ayin addini. Baki daidai kusan rabin Amurkawa na son wanda zai gaji shugaban ƙasar kada ya soki addinin Islam a kan tsatsauran ra'ayin addini. Binciken da aka gudanar cikin watan da ya gabata ya kuma gano cewa kusan rabin waɗanda aka tambaya na ganin cewa wasu musulmai 'yan Amurka na da ɗabi'un injinin Amurka, ciki har da kashi 11 ne waɗanda suke ganin cewa yawancin musulman Amurka ba sa ma son Amurkan.
Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, Hillary Clinton da Bernie Sanders, sun yi jayayya da juna game da aƙidojinsu a siyasance a wani zama na musayar ra'ayi da jama'a wanda aka yada ta gidan talabijin a New Hampshire da daren jiya Laraba. Mr. Sanders, wanda ke bayyana kansa a matsayin ɗan Democrat mai ra'ayin gurguzu, wanda ya fito makwabciyar jiha ta Vermont, ya jefa ayar tambaya akan yanayin aƙidar sassauci ko ta gabadai-gabadai ta tsohuwar sakatariyar, musamman game da batun sa ido kan harkokin Wall Street da sauye-sauye game da kuɗaɗen da ake kashewa kan yaƙin neman zaɓe, da kuma yadda a shekarar 2003 ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da mamayar Iraki a lokacin ita ce 'yar majalisar dattawa mai wakilta jihar New York. Ita kuwa Clinton cewa ta yi abokin karawan nata ya nada kansa a matsayin mai tantance kowa ya cikakken dan ra'ayin gabadai-gabadai, kuma bisa ga wannan mizani nasa, ko shi kansa shugaba Barack Obama ko mataimakin shugaban kasa Joe Biden bai cikin wannan rukunin. Ta kara da bayani akan wato irin gwagwarmaya da ta yi akan abubuwan da suka hada da kiwon lafiya. Zaman na jiya Laraba ya zo ne kwanaki biyu bayan da Clinton ta yi galaba da kyar da wato akan Sanders a zaben fidda dan takara da aka yi a Iowa, wanda ita ce jihar farko wajen kada kuri'ar zaben dan takara a zaben shugaban kasa na shekarar 2016.
Labaran duniya kenan, gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Za mu kawo muku rahoto kan yadda dakaran saman Najeriya suke amfani da jiragen yaƙin nan da ba su da matuƙa, amma da farko bari mu fara ta kiwon lafiya. Inda nan Amurka, jihar Florida ta ayyana dokar ta ɓaci sakamakon bullar ko kuma mutane kusan 8 da suka kamu da cutar zazzabin Zika, yayin da a jihar Texas hukumomi suka ce wata mace ta kamu da cutar bayan da ta sadu da farkanta wanda ya balaguro zuwa kudancin nahiyar Amurka. To shin waɗanne irin matakai ne hukumomi a ƙasashe kamar Najeriya suke ɗauka kan wannan cuta? Ga Nasiru Adamu Leka da rahoto.
Nau'in sauron da ke yaɗa zazzabin shawara da ake cewa Aedes, har ila yau shi ke yaɗa cutar Zika, don haka yin mutum bai kula ba sai ya ɗauka in ya kamu da zazzabi na gama gari ne, ba Zika da kan kawo ta waya a girman ƙwallon kan jariri da ƙwaƙwalwarsa ba. Ƙwararre kan yaɗuwar cututtuka a Najeriya, Dr. Diso Ayewoga, ke bayani kan wannan zazzabin da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana shi a matsayin wani yanayi mai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa. Dr. Disu ya ba da shawari musamman ma mata masu juna biyu su kauce ziyartar yankin Amurka ta Kudu inda cutar ta fi kamari. Hakanan ya zama wajibi sai sun yi tafiyar to su ɗau matakan kare kai daga cizon sauro. Gabani wani rahoto da ke nuna cutar kan iya yaduwa ta hanyar jima'i, duk da dai hakan shi ne mafi karanci a duniya, na ga mutane kan yayyafa maganin sauro a gidajensu don kaucewa ɗaukar wannan cutar. Wannan na faruwa ne fa daidai lokacin da Najeriya ke ɗaukar matakin yaƙi da zazzabin beraye Lassa, da ya sanadiyar mutuwar kusan mutum 50 a jihohi da dama da suka hada da Taraba, Plateau da Niger. A Gombe ma an samu bullar cutar ɗaya da jami'a suka ɗau matakai. Ga ƙarin bayani daga shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar kuma ƙwararren likita a Najeriya, Dr. Ahmad Gana.
Lallai an samu kes ɗin Lassa guda ɗaya, ya mutu dai ba, kuma an yi sauri ana bawa shi wannan mai ciwo magani. Bayan wannan kuma babu wani wanda aka sake ba da labarin an samu cutar Lassa a kansa. A yi hankali da ɓeraye da suke jawo waɗannan cututtuka, irin halayya da muke da shi na kwatami ko ta ina ana zubar da kayan abinci ko ta ina shadda a buɗe da sauransu inda ɓeraye suke yawo, duk inda ka samu gida yana da tsafta, to yana da wuya irin waɗannan abubuwa masu ƙazanta su dinga shigowa. A sake nuna wa mutane wani irin alamu wannan cuta take zuwa da shi, mutum ya fara irin wannan zazzabi mai zafi, jiki na zubar da jini da sauransu, to dole a yi sauri a garzaya zuwa asibiti. Shi Lassa ba kaman Ebola ba, yana da magani.
Ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta yi umarnin sanya ido kan duk hanyoyin da baki ke shigowa Najeriya don garkuwar yaduwar cutar Zika. Hakanan jami'an duba gari na yekuwar muhimmancin tsafta don rage yaduwar beraye masu haddasa Lassa. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Kamar kuma yadda watakila ba za ku kasa sani ba, yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace shekara domin mai da hankali kan cutar daji ko kansa. Muna da rahoto cikin shirinmu na dare. An baje hotunan wasu daga cikin jiragen yaƙi da ba su da matuƙa da dakarun sama na Najeriya suke amfani da su wajen fafatawa da ƙyan bindigan Boko Haram. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗa mana kan haka.
Da farko na tambayi daraktan watsa labarun rundunar mayakan saman Najeriya, Group Captain Fami Wiwa, shin da gaske ne suna amfani da jiragen da ba su da matuƙa a cikin su a fafatawar da suke da ƴan bindigar Boko Haram a shiyar arewa maso gabas? Muna amfani da jiragen saboda dalilai guda biyu. Mu tattara bayanan sirri kan kai koman ƴan Boko Haram da da waɗannan kuraman jiragen da ba su da matuƙa a cikin su suna kuma kai farmaki daga nesa saboda suna ɗauke da manyan makamai. Na kuma tambayi daraktan watsa labarun Group Captain Fami Wiwa, tunda kuna amfani da irin waɗannan jirage wajen tattara bayanan sirri, me yana ku hango ƴan Boko Haram yayin da suke kawo hari da lori a jihar Borno? Ka san shi ma abokin gaba da kake gwagwagwa da shi ba bacci yake ba, kowa na da irin dabarunsa, amma dai a gaba ɗaya mun takaita sannan mun takura kai koman ƴan Boko Haram. Kuma wannan fafatawa ba wani abu bane da za a ce an kammala shi a dare ɗaya. Group Captain Fami Wiwa, daraktan watsa labarai na headquarter sojojin saman Najeriya. Dr. Muhammad Elnur Dongel kwararre ne a sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci a Jami'ar Maiduguri.
Sai an samu intelligence, an tattace ina inda Boko Haram suke, ina suka buya, akwai bulamomi da hakimomi da sauransu, duk sun san inda suke yaran nan. Da sun san inda suke, annan sai amfani da drone din. Amma ba haka ba, ai ba yanda za a yi drone ta tattace waye Boko Haram waye ba Boko Haram. Dole mutanen kayukan da kuma garurukan su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro don yawon da suke yin ai ba jeji su yi gaba ɗaya ba, suna shiga cikin gari suke fita. Yanzu alorin da suka yi nan, an ce sun zo da motoci wajen uku ko huɗu da kayan yaƙi, ba inda suka yi barnan nan ai an san inda suka tafi, ba bi su ba. Kuma dole inda suka tafi wasu sun gan su. Magana da ya fashe gaskiya, ba amfani da intelligence a same su. Gaskiya an samu nasara akan Boko Haram, amma har yanzu nasaran bai kai yanda za a zauna a yi ta murna ba. To kayuka ya kai 20 da ake zuwa ana farmakin ana kashe mutane, ba ma reporting wasu ma.
Hafsan sojan saman Najeriya mai murabus Aliko Rashid ya yi ƙarin bayani dangane da irin waɗannan jirage da ba su da matuƙa a cikinsu.
So idan ka duba irin wannan drone din na Nigerian Air Force sai amfani da shi, an riga an yi infusing mata wannan gripping da ya kamata da zai kai bombarding. Saboda haka wannan drone din tactical drone ne, ba strategic drone bane, wanda zai iya ɗauko bayanan sirri ya kawo mutane a sa a computer a samu abin da ake.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Cikin makon nan ne hukumomi a jamhuriyar Kamaru suka rufe sama da makarantun firamare da na sakandare 150 saboda matakan tsaro a jihar Arewa mai nisa. To wani hali ɗaliban makarantun suke ciki? Da farko ga shugaban matasa kuma mai baiwa gwamnati shawara a ma'aikatar ilimin ƙasar Alhaji Muhammadu Yakubu a bayani da yawa wakilin sashen Hausa Garba Awwal a magana da suka yi.
To ita gwamnati in kaga ta yi abu, gwamnati ba ta yi abu a banza. To saboda haka makarantu da aka rufe har da na boko da sauransu, saboda me? Da na allo, saboda an ga cewa wato wayannan malaman din ana musu wani tunani a kai, to shine aka rufe ana bincike a kansu a dudduba a gani da sauransu. To saboda haka duk wani abin da ta gwamnati ta yi daidai ne, mu son zaman lafiya muke, mu kuma so muke mu ga ƴaƴanmu sun yi karatu na boko, sun yi karatu kuma na addini musulunci, kuma da Allah ya faɗa bi halicci mutum da aljani ba shaidar nauyin bauta masa. Saboda haka abin da iyaye yanzu za su shaida su yi haƙuri saboda wannan abin da aka yi, gwamnati za ta ci gaba da bincike. In dai aka yi bincike aka ga babu wani matsala, za a gyara sha'ani.
Waɗansu yara ƙanana na hira da su kan rufe musu makarantunsu da aka yi, koya suke ji?
A gida muke kuma ba koya mana karatu, muna so mu yi karatu.
To ba rufe makarantar Allahnku
ba ne? Eh, ba rufe makarantar Allo ba. Babanmu ne mai koya mana karatu, kuma an nemo mana mai yi mana karatu. Ba mu san lokacin da za mu shiga sukul ba.
Wata uwa mai suna Madan Halimatu Ayuba ta nuna rashin jin daɗinta ko kuma bayan hakan.
Kai, abin baya yi mana daɗi zaman yara a gida, bayan da samu ne. Kuma an ce mana domin tsaronmu nesa aka rufe makarantu, amma mun kan ba mu jin daɗi zaman yara a gida.
Yanzu yaranku suke nan, wa yake ba su karatu?
Ba wanda yake ba su karatu, sha abin da Allah ya yi kawai.
Malam Adamu malami ne na makarantar Allo, shi ma ya yi mini ƙarin bayani kamar haka.
Gaskiya tunda muke karantarwa makaranta na Allo har yanzu ba mu samu wasu matsaloli game da gwamnati ba, saboda mu cikin ikon Allah muna karantar da ɗalibanmu abin da zai amfane su a cikin Islam, ba wanda zai kawo fitina ba, abin da ya kama Alkur'ani, Alwala, Sallah da sauransu.
Wannan lamari dai yana neman jefa al'umman jihar Arewa mai nisa cikin halin kakanikan yi, musamman ma kasancewar shi a nan rayuwa yayi karfi. Ga sha'anin ilimi ya nema ta barbare a jihar Arewa mai nisan. Masu magana dai suna cewa ilimi shine gishirin rayuwa da fatan mai duka ya kawo mana dauki. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Shin jawabin shugaban Amurka Barack Obama jiya da yayi a wani masallaci da ke birnin Baltimore a jihar Maryland ba nisa daga nan birnin Washington zai taimaka wajen ƙara nesanta masu kallon musulunci da ƴan ta'adda, musamman su ƴan ta'adda masu ambaton addinin ko ikrari da shi? Maudu'in shirinmu na dare kenan. Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu karfe 10 da kusan minti 16 na safe. Gajin Mali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Idan ana biye da mu, Dr. Obama na mataimakin daraktan yada labaru na hukumar Alhazan Najeriya yana amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage, muka jingine domin mu tuna baya. Yau Alhaji Obama na zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa.
Assalamu alaikum, sunana Zulaiha Elayaya.
Wa alaikum salam.
Tambaya ta anan ita ce, ina mamakin yadda wasu daga cikin alhazai kan tafi a ƙarshe, amma kuma ta yadda sun dawo a farko, don su sun dawo a sahun farko. Kuna ji na?
Eh, yana jinki.
Saboda zamantowar su ko masu faɗa a ji ko kuma shafaffu da mai, su suka tafi a ƙarshe amma sukan dawo a sahun farko.
To, tambaya ki ta biyu fa.
Tambaya ta biyu kuma shi ne, yadda ake tsananta wa alhazan Najeriya wajen yin tantance su kafin su dawo, in za su dawo a filin jirgi. Sai da za ka ga alhaji har ya kwana yayin da zumma wai ana tantance su, amma a sauran ƙasashe zan ga nan da nan awa ɗaya biyu uku an tantance alhazan su sun samu damar tashi da komawa gidansu. Don haka nake tambaya, ko ne ke kawo wannan tsaiko?
To, kin gama tambayoyinki?
Eh, da fatan Allah ya mai da babban bako gida lafiya.
To, malam uba gare ka.
To, gaskiyar magana dai shi ne, bayan da za a ce mahajjaci wai ya zo daga ƙarshe ya koma da jirgin farko, sai idan irin wa'annan mutanen ne aya ko ya zo jirgin yawo da iya zuwa ya koma da wuri. Biyu, ma'aikaci ne a hukumar azai alal misali ƴan majalisu, wannan aikin su zai tabbatar an yi aikin, akwai wa'ansu daga cikinsu da sun gama suke dawowa, akwai kuma wanda suke tsaya sai ƙarshe. Amma gaskiya banda irin wa'annan ba su da yawa. Wa'ansu eto, idan alal misali, ku bari ba da wani misali. Yanzu alal misali a ce jirgin Kirby zai dawo. In jirgi ne mai ɗaukar mutane alal misali 530, yawanci sai a ce ita wannan jiha da kawo mutane kamar 520. Sauran guda biyar sun sukan yi ɗorowa ma'aikatan jirgin nan ne suna da dalilin da za su dawo. Sukan yi ɗorowa irin kamar ƴan majalisa ko wani wannan aikin shi ya zo ne ya koma, sukan yi ɗorowa cikin wannan guda biyar sun ne. Amma wai a ce waɗansu sun zo daga ƙarshe, yadda suke magana da ɗaya kenan, gaskiya yana da wahala. Wani lokaci ya kamata a dinga mutane adalci, saboda ba sai yanayin aikin su ban ba a san me suke yi ba, da an gan su sai a ɗauka alfarma ne, amma gaskiya yawanci ba haka ba ne. Tambaya ta biyu shi ne, tambaya da ta biyu da take cewa
wajen tantancewa
a jimawa a filin jirgin sama kafin a tantancewa, gaskiyar magana shi ne laifinmu ne da dai gaskiya ta ci gare ta. A dokar yawo in shiga jirgin sama duk duniya, banda kilo 32 alal misali, da kamar mu a Najeriya ake cewa mutum ya sa a jikin shi ya tafi da ita, hand luggage in ka wanda za ka rike hannu ka shiga da shi bai wuce kilo 8. Amma ɗan Najeriya, wallahi ne ma yayin mata ku yi hakuri.
Ha goyo muna yi da kaya ko?
Yawwa, a yi goyo, a yi ciki, a rike jakar ta mata, wanda kowa ya san daman bayan da za ka raba su da wannan. kuma ta rike wannan jakar. Abin da nake so mutane da dama su bayyana shi jirgin nan akwai adadin kayan da zai dauka, akwai adadin man da zai dauka, akwai adadin mutanen da zai dauka. Idan ya wuce wannan hatsari ne da kowa, da shi wannan jirgin, da shi jirgin kanshi, da matukin jirgin, dalilin da ya sa 'yan Najeriya ke bata lokaci sosai a kashe jirgin sama kenan. Amma gaskiya shi ma wannan saboda matakai da aka dauka ya ragu. Alal misali, abin da ban kaushi da kunya shi ne zaka ga mutanenmu har yanzu ka zo da wannan kayan a filin jirgin ana tantance, ana cire ma, ana shefarwa a ce ga wannan gaskiya. Amma a kowace shekara ana faɗakar da mutane wallahi har yanzu ba mu daina ba. To ajiya gaskiyar magana shi ne laifinmu ne ƴan Najeriya, in muna so a ɗauke mu da daraja.
Mu gyara halinmu. To malam uba, nan kasashen da suka ci gaba, in ma ka je ko wannan hand luggage din da ake cewa ba za a ma baka ka shiga jirgin da shi ba, in kuma kai kaya da yawa, yau in ka kuma yi kaya da yawa ka biya. To mu 'yan Najeriya sai mu je ga adadin da aka ce mu dauka, ba mu da kuɗin biya kuma mu tsaya muna roƙo. Wannan halinmu ne ko a nan kasashen ana yi.
To gaskiya ke kuma ba ki sani ba Hajiya. Saboda irin wannan akwai jirage da kamfanoni da suke hukumar alhaji ta ƙasa ake kiran su masu ɗaukar excess luggage, sai an tantance su a sanarwa mahajjata cewa idan kina da container guda ne kike so ki kai Najeriya ko Canada, ga kamfanin da zai kai ma gida Najeriya. Ni din nan ina sha amfani da su. Ko ne ba ni sako ban ma dosan wannan saboda doka ce ni na kanta. Mun ba zai zama ni ne mai kariya ta ba, sai in je in ba da kuɗi na wani lokaci kafin zama kayan ana gida. Amma mutanen ba za su haka ba, sun so in an je ana walakanta su ko ina ake zama a ce 'yan Najeriya. Kamata kuma a ce mu ɗin nan mu ne jakadan Najeriya, don kai mai kyau ka tsaka da ɗaya, kai mara kyau ka tsaka.
To mun samu Gombe. Gombe gare ku ko?
To, sunana Abdullahi Adamu.
To malam Abdullahi,
tambaya ta anan ita ce maganan abinci da ɗan Gombe ko ɗan Afirka ko ɗan Najeriya ya saba ci, bai saba cin abincin wa'annan Larabawan ba, saboda yawancin abincinsu da tafannuwa da wani irin mai wanda ba ma jin daɗinsa mafi yawanmu. Sai ya zamanto kuma dole shi ne za a baka a don zuwa na baka ne ko sabbin su bana ci, saboda ma bana karba, saboda bana iya ci. Sannan ni ina ganin
in ka bar gidanka ka je wata kasar ai dole kai hakuri. To yanzu me zaka wajen me kake son malam uba ya gaya maka?
Abin da nake so malam uba ya gaya min, maganan abincin nan ya zama dole ne su ba mu abincin da ransu yake so, ko kuma ya kamata Alhaji idan ya je daga nan a ba shi abin da zai iya ci kar ya dawo Najeriya a lalace. Saboda ni kaina ina zuwa masallaci sai a zaune wani lokaci nake yin sallah, saboda yunwa ba na iya cin wannan abincin nasu da ake bayarwa a wannan ɗan kwalin.
To malam Abdullahi, malam uba ɗazu ka sake dawowa wannan magana, amma malam uba ya yi bayani dalla-dalla, saboda haka in da wani kusa da kai ka ba shi ya tambaya.
To shin ce nan bari ba a
salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana na malam Umar Gombe.
To
akwai wani ban Allah da ya tambaya, to tambayar sai ya yi na ji kamar ba a ba shi ansa da ya kamata a ba shi ba.
Me ce ce tambaya?
Shi ka san shi wannan abinci da ake yi a maka.
Ka san wani abu ne malam, don Allah ka mun haƙuri, ba za mu koma kan abinci ba. In kana da wata tambayar ka yi.
To ina da tambaya.
To.
To ya za a iya sauƙaƙawa alhazai irin wasu tsauri wahalhalu irin na BTA na sauro mutum a ce ya je maka. Sai ya je banki ya canje wannan ya canje wannan, sai ka samu ba kauye wanda bai san yin za a yi canjin makaryanta a kudin sa ya bata.
To malam uba, me zaka ga mu wannan? Oh, baka da kana da sauran tambaya ne?
A man dai ka.
To malam uba gare ka.
To shi maganar BTA dai abinda mutane ke so su fahimta shine kudin ka ne an baka, kuma ana bita ana sanar da mutane ma'aikatan hukuma da zai na jihohi. Kamata doci su sun fahimtar da mutane cewa riyal ɗin nan in kuma dola aka baka, idan za ka canza dola ga riyal kaza da za a baka, kamata ya koda takarda ce kamar fulaya su rubuta su na ba, don kuma ba za a taru a ce duka ba wanda ya san no za a canja dola ba
haka ne
idan dai ana haka tare aka samu kamar mutane 3 4 5 ina da tabbacin cewa mutum ya tambaya bai sani ba za a fahimta ba amma alhakin gaskiya yana kan hukumar allazai na jiho ne dan su fahimtar da mutane komai na mahaddacin nan
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Alhaji Obama na zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
To a gaida malamai yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka aika mana ta email.
Sakon farko ta fito ne daga Umar Forever Gashuwa kace salam VOA Hausa Allah sa taron da za a gudanar a birnin London inda za a tara dalar Amurka biliyan 9 domin taimakawa ƴan gudun hijirar Syria kulliya ta biya kudin sabulu mu dai fatan mu anan wanda aka yi domin su Allah ya sa abin ya kai gare su ciwo bashin da gwamnatin Najeriya za ta yi a bankin duniya muna fatan hakan zai taimakawa Najeriya wajen gina ayyukan yi ga matasa sako daga sani mai langilange da malam ango malamin makaranta ya wuri da ƙarshe sai wacce ta fito daga Iyasu Muhammad Tungun Bako kace dan Allah alƙalan Najeriya ku tuna fa cewa ba mu da wata ƙasa da ta fice Najeriya kuma ko mun nisan jifa ƙasa zai dawo saboda haka hatara alƙalan Najeriya
to ma da la yanzu kuma ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
An gano gawo wani dalibi dan kasar Italiya a bayan garin Alkahira babban birnin Masar mako daya bayan batarsa. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Italiya ta shaida cewa jiya Laraba ne aka gano gawo matashin mai suna Giulio Regeni a wata unguwa dake bayan garin Alkahira akan hanyar dake zuwa birnin Askandariya. An same shi da kuna da wasu raunuka a jikinsa abinda ke nuna cewa ta yiwu an azabtar da shi kafin mutuwarsa. Ma'aikatar ta harkokin waje ta kira jakadan Masar da ke Roma akan hukumomin Masar da su ba da cikakken goyen baya a binciken da za a yi game da mutuwar Regeni ciki har da sanya hannu na kwararren Italiya. Regeni dai dan shekaru 28 da haihuwa ne a duniya. Ya yi karatu a jami'ar Cambridge da ke Birtaniya, daga nan ya je Masar don neman bayanan wani kwas da yake yi na babban digirin PhD. Hukumomin sun faɗi cewa Regeni ya je ganin abokinsa ne a cikin garin na Alkahira a lokacin da ya ɓata ranar 25 ga watan da ya shige, ranar da aka cika shekaru 5 da hambarar gwamnatin shugaba Hosni Mubarak. A jiya Laraba ne kasar Saliya ta saki mutane 55 ɗin da ta keɓe ta ayyana su a matsayin ba su da cutar Ebola. An keɓe mutanen ne a wata ɗaya a cikin watan da ya gabata da aka tabbatar da cewa su waɗannan mutanen sun kamu da cutar ta Ebola. Mr. Siri Hayya Tunis shi ne kakakin cibiyar ba da agajin gaggawa da ke ma'aikatar kiwon lafiyar Saliyo. Ya sanar da cewa waɗanda aka saki ɗan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa sun rabu da cutar Ebola.
To madalla ga gaishe ki masu sauraro abin da ya sauke nan cikin shirin hali yanzu sai kuma can bayan lisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga AA Jalo mai ingiyar mai anguwa Adamsawan Jimeta Yola jiyar Adama Najeriya da fatan kowa na lafiya. Yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da kuma ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya da ya rika mata anan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. Hali yanzu kuma ga Halima Jimrau da Jamila Fage da shirin yau da gobe.